Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshi da rahoto kan hare-hare da ƴan awarin IPOP da kaiwa ƴan arewa a jihar Imo duk da kwarin gwiwar matakan kare su da gwamna Hope Uzodin Maye bayar me ake ciki ne kan tsadar kayan masarufi yayin da Ramadan na ba nake cika mako daya muna da rahoto muna da shirin gauran matasa na VOA da sharhin jaridun Najeriya zamu kammala da nasihar darussan Ramadan da farko ga labarin duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe Mahukuntan kasar Masar sun ce wani hadarin jirgin kasan fasinja arewacin Alkahira ya kashe mutum 11 hukumomin kula da jiragen kasa na kasar sun ce akalla taragon jirgi hudu suka kauce daga layin dogon a garin Banha na lardin Kalyubiya jiya Lahadi ma'aikatar lafiyar Masar ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa akalla mutane 98 sun ji rauni Wani hoton bidiyo da aka yada a kafafen sada zumunta ya nuna taragon jirgin ya hantsila kuma wasu fasinjoji sun tsira suna tsaye a kusa da layin dogon. Jirgin kasan yana kan hanyarsa ta zuwa garin Nile Delta na Mansura daga Alkahira babban birnin kasar Masar. Wannan shine karo na baya-bayan nan na haduran jiragen kasa da suka addabi kasar a 'yan shekarun baya-bayan nan. Hukumomi sun ce akalla mutum uku sun mutu jiya Lahadi a wani harin bindiga da aka kai wani gidan haya a garin Austin na jihar Texas da ke Amurka. 'Yan sandan garin Austin sun kira lamarin da harbin kan mai uwa da wabi kuma sun ce suna neman wanda ake kyauta zaton shi ne ya kai harin. 'Yan sandan Austin sun faɗa a wani sakon Twitter da suka wallafa cewa yayin da wanda ake zargi har yanzu ba a same shi ba bisa ga dukkan alamu rikicin cikin gida ne kuma ba shi da wata barazana ga jama'a. Harbin ya faru ne a kusa da wani sanannen wurin sayar da kayayyaki a bangaren arewacin garin Austin wanda shine babban birnin jihar Texas. 'Yan sandan sun ce sun san dan bindigar a cewa wani rahoto na gidan talabijin na KBUEA a Austin din. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rokoki biyar da aka harba su wani sansanin sojan sama a Iraki da yake karɓar bakuncin sojojin Amurka jiya Lahadi. Ya jikkata wasu ma'aikatan kwantiragi 'yan kasashen waje biyu da kuma sojojin Iraki uku a wani hari na baya-bayan nan da ya faru a lokacin da ake tada jijiyar wuya tsakanin Washington da Baghdadza a kawar Tehran. Wasu majiyoyin jami'an tsaro sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa biyu daga cikin rokokin an harba su ne kan sansanin sojan saman Balad da ke arewacin Baghdadza wanda ya faɗa kan ɗakunan kwanan sojoji da wani kanti na Saliford na ƙasar Amurka. Majiyar ta kara da cewa wasu 'yan kwantiragi 'yan kasashen waje biyu da sojojin Iraki uku sun jikkata. Babu wani da ya ɗauki alhakin kai harin nan da nan, amma Amurka akai-akai tana zargin kai irin waɗannan hare-hare akan ɓangarorin Iraki da suke da alaka da Iran kan sojojinta da jami'an diflomasiya. Amurka da China sun kudura aniyar yin haɗin gwiwa kan batun sauyin yanayi. Ɓangarorin biyu sun faɗa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa a ranar Asabar. Bayan ziyarar da wakilin Amurka kan yanayi John Kerry ya kai a Shanghai. Sanarwar daga Kerry da wakilin China na musamman kan sauyin yanayi Shi Shenhua ta ce, Amurka da China sun himmatu wajen yin haɗin gwiwa da juna da sauran ƙasashe don magance matsalar sauyin yanayi da dole ne a magance shi cikin tsanani da gaggawa. Kerry tsohon sakataren harkokin wajen Amurka shine jami'i na farko daga gwamnatin shugaba Joe Biden da ya ziyarci China. Yana mai nuna fatan ɓangarorin biyu za su iya yin aiki tare kan ƙalubalen duniya duk da yawan tashin jijiyar wuya da ake samu a wasu ɓangarori da dama. Yayin da kusan kashi 60 cikin 100 na yawan al'ummarta suka karɓi rigakafin coronavirus ta farko, Isra'ila ta ɗage dokar saka takunkumin fuska a waje jiya Lahadi, sai dai za a ci gaba da sa takunkumin a rufaffun wurare daga ranar 24 ga watan Afrilu. Faransa za ta buƙaci dukkan matafiya daga Brazil su keɓe kansu na tsawon kwanaki 10. Ƙasar Brazil na da yawan mutane miliyan 13.9 da suka kamu da coronavirus a cewar cibiyar da ke bibiyar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins. Amurka da India ne kawai suka fi Brazil yawan waɗanda suka kamu da cutar miliyan 31.6 da miliyan 14.5 B2B. Cibiyar Jami'ar Johns Hopkins ta ce fiye da mutane 371,000 suka mutu a Brazil daga COVID-19. Amurka ita ce tafi yawan mutanen da suka mutu daga coronavirus da ya kai 566,893.
Labarun duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Bukatar 'yan arewa su zauna a jihar Imo da gwamna Hope Uzodinma ya yi bai yi wani tasiri ba, don ana ci gaba da hallaka 'yan arewa. Fargabar ta fi yawa ga waɗanda ke zaune a ƙauyukan jihar, inda 'yan awadan Biafra na IPOB ke buɗe wuta kan 'yan arewa, musamman Hausawa. Kashe-kashen ya fi shafar mahauta masu gasa nama da daddare, da 'yan IPOB kan babura sukan shigo su buɗe musu wuta. Ga rahoton Lamido Abubakar.
Ko a daren jiya sai da aka kashe wasu Hausawa da dama, kamar yadda wani ganau ya shaidawa muryar Amurka.
Sunana Abdullahi Abdulsalam, mazani wani imotet shi huzon ahalibishi a ta gefe a wazansa. Nan dai ya tashi dai ya ɗan tafiya kaɗan, sai Allah ya sa aka daidai da kwanansa, ya kare dan Allah an shirya shi nan take. Ɗayan nan shi wanda yake asalin Bakanan, shi kuma sun halbe shi ne a Tadubburansa. Kudu ne ma aka yi mishi aiki, za a wurin cin za a cire mishi wannan bulan da yake a cikin Tadubburansa. Shi ma da mu hakikan an halbe shi kusan wuri uku.
Abdulkadir Dangale shi ne shugaban 'yan Nijar a jihar ta Imo, ya ce an samu kashe-kashe na ɗimbin rayuka kuma suna cikin zaman ɗaɗɗar.
Kawai ana zuwa ana mana kisan ɗauki ɗaiɗai, kuma ƴan kungiyar IPOB ne wanda mu dai abinda muka ɗauka kawai ƴan kungiyar Biafra ne. Gaskiya mu zan ce maka yanzu dai a tafiyan da ake dai a Hausa Kwata, inda mutane Hausawa waɗansu suke, wani ɓangare cikin Hausawa an ba su tsaro, amma mu da muke ƙauyuka can waje, kamar misalin ƙauyen gari, mu dai muna nan dai muna ta roƙon Allah dai muna ga abinda Allah zai kawo mana.
Shi ma wani ɗan uwan wasu da suka rasa rayukansu a yayin buɗe baki ga abinda yake cewa.
Sunana Muhammad Masarana. To dukkanin na ni sai je inda wasu ƴan uwana ne budin baki, na zo ina sallah, in ji karar da ga tashi uku wasu ne Abdullahi Ibrahim Sokoto State Elel Local Government. A gaskiya Allah muka babu matashin tsaron komai yanzu, ta yanzu ma na ji karar mabbar
Elias Suleiman. Yar kanana aka ce matasa haka guda biyu suka zo kan mashin da manyan bindigogi, kawai suna zuwa gurin, kawai suka keɗe Hausawan guda biyu suka bude musu wuta. Sai ya gudu gaban kasuwa ne sama da mutum 300 a gurin. Saboda haka dan Allah muna neman taimako kan wannan abun, saboda duk mutanen da ake kashewa ni dai mutane na ake kashewa, saboda tun fara kisan nan yau mutum 10 kenan wanda muka rufe duka masu nama ne.
Wannan kashe-kashe dai da tunan rundunar ƴan sandan Najeriya ta zargi IPOB da aikatawa, tuni gwamnatin jihar ta Imo ta musanta hare-haren da kungiyar ta IPOB ke gudanarwa, kamar yadda gwamna Hope Odizuma yake cewa.
We have aggrieved IPOB members, but I can tell you those who are doing this destruction, most of them were brought from outside Imo State.
Yace gaskiya hare-hare da ke faruwa a jihar Imo, wasu na da ba sa kishin jihar Imo suke haddasa shi, kuma mu a shirye muke mu gudanar da bincike, sannan a sannan muke ba kungiyar nan bace ta IPOB da daukan nauyin hare-haren.
So it is not about IPOB.
Shanin tsaro dai a Najeriya dama ya tabarbare. Akwai kungiyar tsaro dai da ake kira Ametaku a yankin kabilar Yarbawa, sai kuma rundunar Ibo Agu da ke yankin kabilar ta Ibo. Lamido Abubakar, Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
A yanzu da azumin Ramadan na bana yake cika sati ɗaya, mutane na ƙara nuna yanda kayan masarufi ke tsadar gaske zuwa kusan ninki biyu daga farashin bara. Tsadar ta shafi muhimman abubuwan aiki na yau da kullum da suka hada da tumatir, albasa, dankali da sauransu. Malamai da sauran masu tausayawa na buƙatar masu hannu da shuni su ninka tallafi, don zai yi wuya 'yan kasuwa su rage farashi, da hakan ka iya sa su tashi ba ribar zahiri, don yanda kayan ke iso musu tun daga kamfani da tsada. Wannan na faruwa ne duk da yanda manyan kamfanoni na Dangote da Buwa suka sanar da rage farashi. Daga Kano ga rahoton Baraka Bashir.
Wacan shekara abinda muka siye shi naira 750, wannan kuma shekarar mun siye shi kananun wake 1000 daidai, babban wake kuma 980.
Muryar wani ne da ya zo sayan hatsi a wannan wata na Ramadana a kasuwa. Bisa al'ada, a duk lokacin da aka fara azumin watan Ramadana, lokaci ne da masu kayayyakin masarufi ke ƙara farashin kayan abinci. Ire-iren kayan abinci da aka fi bukata dai sun haɗar da dangogin shinkafa, sukari, wake, masara da sauransu.
Sunana Libaba Tashehu Shayi. Kiya sauki sai gurin Allah kawai. amma bara abinda ake siyan wake fari 700 amma yanzu 2000 wani 980 wani 950.
Akan haka ne muka zanta da wasu ƴan kasuwa a kasuwar Dawanau da ta Singa wanda suka ce hakan na da nasaba ne da ƙarin da suke samu daga wajen manyan ƴan kasuwa.
Gab da wannan azumin sannan kamfani kuma ya daina bada kaya ko ya tawo hutun azumi shi kuma sai ya fito da nasa kaya sai ya yanka farashi irin yanda yake so. Karfin mu bai kai mu fitar da kaya daga mu daga kamfani ba. Su diloli su ne wanda kamfani yake ba su kaya akan farashi. Mu kuma da zamu je mu siyo guda 200 mu zo mu kasa to mu anan su kuma take kare mana. Akalla abu hude ya ai mana karin naira 800-700 wani lokacin ma 1000.
Sunana Alhaji Ibrahim Abdullahi a matsalar gwamnati bane ba matsalar manyan ƴan kasuwa ne sune wanda in sai ga watan nan ya ci mai albarka suke ƙare-ƙaren kuɗi sai dila ya je kamfani ya siya ya kawo sannan muke siya a hannun sa kin ga yanda ya dama haka zamu sha kenan.
Mun tuntubi shugaban manyan ƴan kasuwan Dawanau Alhaji Sani Ahmad Kwa wanda ya ce tun daga bara suka sanya matakan rage a wannan wata.
So amma inda matsalar take mutum ya zo ya sai buhu ɗaya ko biyu ya dora akan a daidaita sa bai shiga kwari ba bai shiga rami ba bai kwanan daji ba wannan mudu 40 ne a ciki amma duk mudu sai kiga ya dora naira
kenan laifin ba daga gare ku bane.
Dole masu siyasa kai shawara irin kayayyakin sai sun zama mutane masu saurari yanda mu ma ba masu wala.
Shi ko ta kwarasa na kasuwar Singa da Sabon Gari Alhaji Uba Zubairu ya kasai ya ce suna iya yin su wajen jan hankalin ƴan kasuwa duba da watan Ramadana.
Wanda yake da kamfani da ka sani na a kasuwar Singa kawo yanzu basa tashi gyaran mashinan su ce za su yi musu service sai sun overworking din kaya da za su ajiye a store azumi ya zo dab da azumin na suke azautar da mutane to ina ɗaya daga cikin su abinda suke taimakawa su ƴan kasuwa su masu irin wannan. Na farko mai siyan mota 100 wallahi tallahi ko alastiya mota 5 aka bashi to mai siyan mota 100 ka bashi mota 5 ai tsuntsun ka zai kuma yawanci allocation da ake yi kai kai ne dan Allah amma shi wanda ka bashi allocation zai je ƙara 10,000-5,000 akai kaga ba adalci ba.
Alhaji Uba Zubairu ya ji hankalin ƴan kasuwa da su sauƙaƙa ya ce tuni manyan ƴan kasuwa na Dangote da Buwa suke yunkurin sauƙaƙawa su kansu ƴan kasuwan da al'umma. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.
Tara sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Nasiru Adamu Alhikaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa mausura rubarkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ci matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci shan miyagun ƙwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa za mu duba wani darasi mai muhimmancin gaske da ya shafi yanda yaɗa jita-jita kan haddasa fitina a tsakanin al'umma inda matasa ke zama kan gaba wajen arangama da juna a madadin jama'ar wannan gari da wancan ko inda mutane masu bambancin kabila, addini, jam'iyyar siyasa da sauransu ke zaune a waje ɗaya. Matasa sun yi dafifi a zauren nasu inda a kashi na farko na shirin matashi Adamu Ibrahim, matashi Hawwa Abubakar, matashi Ibrahim SD Kusba da baban gida Muhammad Keti za su bayyana yadda suke ganin lamarin da kuma hanyar mafita.
Mai magana Adamu Ibrahim Yanya. Gaskiya abin da yake kawo matsala na bambance-bambancen wato zamantakewa na matasa da kuma sauran al'umma. Babu abin da ya rage akan irin matsalolin da muke fuskanta shine da iyayenmu suna gaya mana cewa da ba Fulatani da Bahaushe da wani kabila ma daban in aka zauna tare guri guda ba wani wanda yake nuna ma wani bambancin cewa a wai kai ba Bahaushe bane ko ko kai ba musulmi bane a wani lokaci can da ƙauyenmu akwai wasu ƙauyen wasu maguzawa wanda ba na mantawa idan sallah ta yi wallahi shanu muke kama mutum gidan maguzawa na a can za a yanka da waɗannan mutane maguzawa da su mutanen Hausa haka za a zauna a yi biki su fi ba sallah suke ba ba kuma wani abin da suke ba amma za a ga an yi wannan yin samun sun dai ba sun yi nan.
Adamu Ibrahim ma kafin mu yi nisa a takaici su waye ne ma maguzawa?
To alhamdulillah maguzawa wasu kabila ne ba su da wani yare sai Hausa kawai.
To za a iya kiransu Hausawa ne?
Ana iya kiransu Hausawa amma su a wancan zamanin ba su yadda maka kira su abin nan kawai su suna kallon ku kawai sai ya ce muku Kanawa ne kawai su kuma maguzawa ne amma kuma dukkan su ba su da wani yare sai Hausa. Saboda haka da mazansu da matanmu da matansu da yaranmu da mu kanmu matasa da muke huda za a zo ka tarar ba za ka iya bambance cewa a'a wannan ba maguje ne ko wannan a'a abin nan ba sai dai a wajen magana suke ci sai ke kira ku Kanawa ya'yan kanai kamar abin da yake fara kuma tsakanin Fulani da mu ainihin Hausawa nan ma baka zuwa kace da bulatini akai wa bulatini kawai zaka abin mu kuma dauka kamar duka abu da ne shi yasa ake cewa Hausa Fulani saboda da Bahaushe da Bulatini za a zauna tare ga gidan Bulatini nan ga gidan Bahaushe nan kuma ana cudanya da juna har za ka ga muna auratayya da juna saboda me saboda tabbatar da dankon zumunci ya karu tsakanin wannan Bahaushe da wancan Bulatini shi yasa ake kasuwa sai a ce Hausa Fulani
idan wannan abin ya zo ta azara ko za a samu fitina dama matasa ne suke zama kan gaba matsayin ku na matasa an samu irin wannan matsalar yanzu ta fara nuna bambanci da ya dade ta jita ya za a magance wannan ne
to abinda za a yi dan ai magani irin wannan mu matasan ne ya kamata mu tashi mu wayarwa da ƴan uwan matasa kai akan irin waɗannan baya da amfani abinda baka ji ba ko baka gani ba karka ya dashi ga dan uwanka matashi domin me kila yafi ka dan karamin tunani kana yada zai iya dauka shi ma yada to idan har abin ne ya tafi zai zama kamar gobara ne yau ni na ce a ai na ga an sarawa ne ko an kashe wani a sai in ce ai Malam Abubakar ya ga mu shi kuma Malam Abubakar bai ji ba bai gani ba kaga sai a ce ai mu ma wani ne ya ga mana wancan ma cewa wani ne ya ga mu kaga daga nan an samu matsala daga nan sai kaga matasa suna aikata abubuwan da bai dace
to mu dawo wajen Malama Hawwa Abubakar ne
assalamu alaikum sunana Hawwa Abubakar kabilanci dai ba shi da amfani ya kamata musulman mu da kristocin mu mu daina nuna kabilanci a tsakanin mu saboda mun riga da mun zama dai dukan mu yan adam ne mutane ne bai kamata a ce wannan ya ce ni Bafulatani ne a wannan Bahaushe ne a wannan Igbo ne wannan gashi nan dai kowa sai ya ce shi yaren shi kaza kaza bai kamata ana nuna bambanci ba saboda ba shi da amfani kuma idan ka duba cikin musulman nan da kristocin nan in ka duba wayansu sun hada da musulmai wayansu sun hada da kristoci ya kamata a samu zaman lafiya a tsakanin su bai kamata a ce dan wani ya zo ya kawo maka wani magana musulmi ya mu abu kaza a krista yayi abu kaza ka dauka ka zauna a kai ba shi da amfani ba kiran da zan yi kawai ni ya kamata mu fahimci juna mu zauna lafiya a cikin kasar mu Najeriya
kwanan nan naga wasu hotuna da na ganki a cikin wanda ka tattauna da wasu manyan mutane da suka hada da Sheikh Abdullahi Balalo da ambassador Hassan Jika Ardo da sauransu shin me kuka yi ne na lura al'amari ne da ya shafi zaman lafiya
eh to gaskiya mun kai musu ziyara ne dan muka kai musu ziyara gidan ambassador Ardo Jika gaskiya ya mana magana mai dadi na maganan zaman lafiya akan Fulani da ƴan kudu da suke yan kudi suke kashe Fulani shine mana magana akai kuma yanzu idan ka duba a cikin manyan mutane akwai mugayen mutane da suke hada baki da wayansu suna muna nama wayansu shi kuma gurin Sheikh Abdullahi Balalo da muka tafi su mana sun mana magana mai dadi sun nuna mana kawai a taro a zauna lafiya a zama daya
a matsayin ku na matasa maza da mata me za ku yi wajen ganin kun hana matasa zama zuga-zugi idan wata yar fitina kadan ta tashi kawai sai a ga matasan waɗannan da waɗancan sun taru sun fara kewa juna hari
to duk zan ce kamar rashin fahimta ne saboda idan ka fahimci mutum ba za ka ɗauki abubuwan da zai kawo maka ka zauna a sama ba idan akwai ilimi da fahimtar juna bai kamata ya kawo faɗa a tsakaninsu ba kiran da zan yi ga ƴan uwana matasa da su guji jita-jita ko wani abu haka su zauna kawai su yi zaman lafiya a tsakaninsu
Hawwa a ƙarshe akwai wani abu da yake faruwa matasa mata an lura cewa ba sa hana matasa maza wasu ɗabi'u da suka shafi shaye-shaye har su ma wasu daga cikinsu suka fara fadawa wannan ɗabi'ar dan in an kama yanzu mace da wani laifi sai ka tarar ita ma sai a ce tana shaye-shaye sai ta ce wasu kawaye ne suka koya mata wannan su kuma kawai za ka tarar daga wajen wani matashi na miji ne
subhanallahi to ubangiji Allah ya kyauta ya shirye mu gaba ki ɗaya ne mutum ya kamata ya san irin abokin da zai yi mace ko namiji ya kamata ya san da wa yake abota ya kuma san da wa yake aboki saboda yanzu muna wani zamani ne da sai kawai addu'a zaka ga yara matasa suna shaye-shaye ba su da aiki ni ga sunan dai a zaune mazan ne har matan duka babu yawanci haka suke zama, wasu su sha wannan su sha wannan su sha wancan. Kiran da zan yi yanzu ga su wayannan masu irin wayannan halaye da su dena su zauna su yi tunani, saboda su matasa ne suna tasowa, idan babu tsufa akwai mutuwa. Ya kamata mutum ya san irin abubuwan da yake aikata a rayuwar shi, ko ba gaskiya ba? Kiran da zan yi da ɗan uwana matasan, matan da mazan, da su guji irin wayannan abubuwan, su kawo mana zaman lafiya da kuma tarbiyyar mu a Najeriya baki ɗaya.
Yanzu zan koma wajen Ibrahim SD Kusfa, saboda ya faɗa mana shi kuma abubuwan da ya fahimta game da wannan darasin.
To alhamdulillah, suna na dai Ibrahim SD Kusfa, Azariya City, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya. A hakikanin gaskiya wannan maudu'i mun ji daɗin shi da muke la'akari da yanda muka tsinci kanmu a ciki a yau, musamman a Najeriya. To idan muka duba kuma da yanda abubuwan duk suka bi suka taɓarɓare, gaskiya abu ne dole ƙalubale ne sosai a gare mu, musamman mu matasa. A ganin idan muka duba muka waiwaya baya, akwai abubuwa da yawa da suka faru. Za ka ga cewa idan ma maganan ƙabilanci ne, ni na tasowa a unguwana, akwai mutane musamman Yarbawa da muke da iyayenmu suke rayuwa da juna. Mu ƴaƴansu mun taso mun yi rayuwa da su, ba mu ga wani bambanci da suke nuna ma junansu ba. Idan kuma muka yi la'akari da bangaren magana, musamman yanzu da abubuwan ya zo aka yi amfani da wannan abun, aka zo aka yi kokari a raba kuma tsakanin Fulani da Hausawa, shi ma gaskiya abu abun takeici ne da Allah wadai akan waɗannan abubuwa. Idan har muka yi la'akari da abubuwan, gaskiya ba abu ne wanda ya kamata ba. Ina kira da dole yanzu mu matasa mu tashi mu ƙara wayar da kan dukkan al'ummar ƙasarmu. Ba za mu tsaya mu ga irin waɗannan abubuwan suna faruwa ko mu zura ido mu shiru ba. Mu wayar da kai mu shiga cikin kafafen yaɗa labarai, musamman kafafen yaɗa labarai nan ne, yanda da ka fito kai magana, insha Allah za ka ga mutane da yawa. Mu gane cewa wannan ba ƙaramin illa bane sosai, wannan abubuwan da ke faruwa. Idan muke wannan abun, to insha Allah ina ganin cewa za mu iya samun mafita game da wannan rikici da yake damun musamman arewacin ƙasarmu. Idan muka duba da yanda abubuwan suka kasance, abubuwa sun lalace gaba ɗaya. To amma ba za mu tsaya mu ce sun lalace ba, dole mu ɗin dai mu ne za mu taso mu kawo abubuwan da za mu daidaita waɗannan abubuwa. Ina ganin dai gaskiya yana da kyau a ce mun ƙara ƙaimi, mun yi tunani, kuma mun gano wasu abubuwa ne ya kamata a ce mun yi amfani da su wajen yanda za mu ƙara wayar da kan al'umma, wanda za mu gane cewa Najeriya dai ƙasarmu ce gaba ɗaya. Babu yanda za, idan yau ta lalace mu ne muka lalace, idan yau ta gyaru to mu ne muka gyaru. An ce matasa su ne ƙashin bayan al'umma, to yana da kyau a ce mun yi amfani da wannan magana mun yi kawo ci gaba a ƙasarmu baki ɗaya.
Wato za mu je wajen malami na gaba, ka ji duka abubuwan da suka faɗa. Me za ka ce kan wannan darasi da muke tattauna akai?
Na'am, alhamdulillah, sunana Babangida Muhammad Keti. Abinda zan ce dangane da wannan, duk mafiya wannan abubuwan da ke kawo wannan abubuwan, na farko akwai jahilci, na biyu akwai rashin fahimtar juna, na uku kuma akwai waɗansu wanda suke amfani da matasa don gurinsu ya cika su biya buƙatarsu.
Matasa ku dakata a nan, in Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗaura. A madadin muryar Amurka, musamman ma Madugu uban tafiya da ya buɗe shirin, shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto, ni Nasiru Adamuel Hikaya da na gabatar, nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Shekara ɗaya kenan da ɓarkewar annobar coronavirus, cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki.
Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunanku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Babangida Jibrin, kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin
jaridar ne da jaridar da Bangal na cewa direbobin kamfanonin haya motoci na Uber da Bolt a birnin Lagos sun sha alwashin fara wani yakin aiki na gama gari a yau din nan. Shugaban kungiyar direbobin Comrade Idris Onogo ya shedawa yan jarida a Lagos kamfanonin Uber da kuma Bolt suna cin zalin su, inda a rana suke samun naira 15,000 kacal, kuma daga ciki kamfanonin za su karbi kashi 25,950 kuɗin mai, yayin da direbobin ake barin su da naira 1,200, labarin da suka ce bai zai sabu ba. Direbobin da sun kukan cewa yanzu haka akwai direbobi yan uwansu guda 15 da suka rasa rayukansu, yayin da 20 kuma aka sace su bayan wasu da suka fuskanci hatsarurruka da dama da yanzu haka ke zaune a gidaje ko asibitoci. Sai kuma jaridar The Sun na cewa yanzu haka ministan tsaron Najeriya tare da wasu manyan hafsoshin sojan Najeriya sun kai ziyara birnin Maiduguri bayan harhare na kungiyar Boko Haram ba kakkautawa a yan kwanakin nan, musamman a garin Damasak. General Bashir Magashi ya samu rufawan General Loki Erabo da ke zama babban hafsan dakarun sojan Najeriya da kuma sauran jami'an sojan kasar. Sai kuma jaridar The Guardian, daya daga cikin manyan labaran ta, na cewa a inda yan Najeriya ke ci gaba da karancin mita na samar da wutar lantarki a gidajensu da kuma ofisoshi, yanzu haka kamfanonin da ke samar da mitocin lantarki a Najeriya sun gwamnati su sayar da mitocin nasu a kasashen ƙetare. Jaridar Guardian da ya tarwaito kamfanonin na kukan cewa gwamnati ba ta ba su goyon bayan da ya kamata, kuma ta fi ba da fifiko ga masu shigo da mitan daga kasashen India da kuma China. Sai kuma jaridar Daily Trust na cewa yan arewacin Najeriya mazauna jihar Imo na ci gaba da zaman fargaba ganin yadda ake ci gaba da kashe yan uwansu a sassa daban-daban na jihar. Kuwa kwanan nan ma dai jaridar Daily Trust ta ce an kashe wasu yan arewacin Najeriya guda 4 a garin Olu, yayin da wasu guda 3 kuma a garin Amaka, yayin da kuma wasu masu saida nama guda 2 aka kashe su a garin Ata. Sai kuma jaridar The Nation, daya daga cikin manyan labaran ta, na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi da saƙon ta'aziyya da kuma jaje ga al'ummar garin Kwabre a karamar hukumar Hong ta jihar Adamawa a lokacin hare-haren da akalla gidaje 78 aka lalata da shaguna 12 da makarantu. Abin da Jibrin Rai Amurka daga Najeriya.
Domin ɓare wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya.
Arewa a yau, don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya.
Allah ya kaddarce ni da cewa ni ɓarawo ne. Mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan, daga baya ne Allah ya kawo shiriya. Ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni, Nasiru Adamu Alhikaya. Don sauraron wannan sabon shirin, ku kasance da muryar Amurka, Majiya Kwakwara ta sayi har labaru.
Arewa lokaci yayi na darussan Ramadan da Sheikh Bashir ɗan ku zo zai gabatar.
Man sama Ramadana imanin wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Manzo Allah ce duk mutumin da ya azumci Ramadana yana mai imani, cikakken imani da neman lada a wurin Allah, to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa. Kaga shi wannan dama ce babba mutum ya samu ya azanci Ramadana, domin samun gafarar zunubi dukkaninmu masu laifuffuka ne, kuma laifuffukan suna da yawa, wani ganganci, wani kuskure, wani mantuwa da sauransu. To idan mutum ya azanci Ramadana, Annabi ya ce tare da imani, to Allah sai gafarta masa wannan zunubi. Manzo Allah ya ce man qama Ramadana imanan wa ihtisaban shi ma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wani hadisin Annabi ya ce duk wanda yi amfani da Ramadana ya tsaya wurin ibada, to za a gafarta masa zunubin ta da ya gabata. Kuma a cikin watan Ramadana nan ne ake da wani dare, Lailatul Qadri. Manzo Allah ce ko man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda yi amfani da Lailatul Qadri yana tsaye yana ibada ga Allah, za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubin sa. Hadisi sun isa su nuna mana cewa lalle Ramadana ba karamin wato ainihin dama bace. Da fatan Allah ta'ala ya sa mu dace, kuma Allah ya sa azumin mu ya amfanar da mu, domin ana cewa akwai wasu rubba sa'in laysa lahu min siyamihi illa juu, wani azumi yake yi amma ba abin da za a rubuta mashi sai dai ya sha yunwa. Haka nan rubba qa'in laysa lahu min qiyamihi illa sahar, wani na nan yana ta tsayuwar dare amma bai samu ladan komai sai dai ya hada idonsa bacci. To kaga an yi wahala, saboda ga fatan za mu kiyaye mu kwarai saboda azumin mu kanmu da muke ya zama cewa haifin mana da lada. Allah ya samu dace, Allah ya karbi badun mu na rahai.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu a Washington za su shigo da sabon shiri. Ku zauna lafiya. Assalamu alaikum.